Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimakin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakub Makeri. Hukumar da ke sa ido akan fice da shigen jiragen ruwa a tashoshin Ukraine ta ba da izinin fitar da ƙarin jiragen ruwa biyar, yayin da ƙasar Russia ta fara kai hari a jiya Asabar akan wasu muhimman birane guda biyu a gabashin Ukraine. A yau Lahadi kuma wasu jirage hudu za su fice da kusan tan 162 na kayayyakin abinci. A cewar ma'aikatan sojan Ukraine da jami'an yankin, dakarun Rasha sun kai hari na jiya Asabar ne akan biranen Bakhmut da Avdiivka masu muhimmanci a yankin Donetsk da ke gabashin Ukraine. An kashe fararen hula guda biyar da suka hada da mutum guda a Avdiivka da kuma wasu 14 da suka jikata a barin wutar da Rasha ta yi a yankin Donetsk, inji gwamnan yankin Pavlo Karilenko ya rubuta a shafinsa na Telegram a jiya Asabar. Sojojin Rasha da kungiyoyi masu biyayya ga Moscow su ne ke riƙe da kashi 60 cikin 100 na lardin. Hare-haren da Isra'ila ta kai ta sama a zirin Gaza a jiya Asabar ya ruguza gidaje a Gaza, sa'annan kuma rokoki da Falasɗinawa suka harba a kudancin Isra'ila ya ci gaba da yin ta'adi a rana ta biyu, lamarin da ke ƙara nuna fargabar sake ɓarkewar rikici a yankin gabas ta tsakiya. Ma'aikatar lafiya ta Gaza ta ce kawo yanzu mutane 24 ne aka kashe a gabar tekun, ciki har da yara 6. Fadan ya kaure ne yayin da Isra'ila ta kashe wani babban kwamandan kungiyar mayakan jihadin Falasɗinawa a wani hari da ta kai a ranar Juma'a, wanda Isra'ilan ta ce harin wani mataki ne na daƙile kai hari. Ya zuwa yanzu Hamas da ke zama babbar kungiyar 'yan gwagwarmaya da ke mulkin Gaza da alama ta ci gaba da kasancewa a gefen rikicin tare da kiyaye ƙarfinta. Isra'ila da Hamas sun gabza yaƙi shekara guda kenan da ta gabata, ɗaya daga cikin manyan tashe-tashen hankula guda hudu da kuma wasu ƙananan faɗace-faɗace a cikin shekaru 15 da suka wuce, wanda ya sanadiyar mutuwar Falasɗinawa mazauna yankin da ke fama da talauci. Koda Hamas ta ci gaba da ficewa daga yakin, zai danganta ne da irin hukuncin da Isra'ila ta yanke a Gaza, yayin da ake ci gaba da harba makaman roka babu ƙaƙƙautawa. Ministocin harkokin wajen ƙasashen kudu maso gabashin Asiya na ƙungiyar ASEAN sun kammala taron ƙoli na shekara-shekara a jiya Asabar, tare da yin kira ga samar da zaman lafiya a tekun kudancin China da gargaɗi ga gwamnatin sojan Myanmar da kuma shirin bunƙasa tattalin arziki da annobar COVID-19 ta kasara. Prak Sokhon, ministan harkokin wajen Cambodia kuma mai masaukin bakin taron ƙolin na bana, ya yi tsokaci a cikin tantance tarukan da aka shafe tsawon mako guda ana yi, yana mai bayyana tarukan a matsayin na gaskiya da adalci da zazzafar tattaunawa kuma sun ƙayatar. Wannan wani lokaci ne mai muhimmanci na rashin tabbas ga yankin da ma duniya baki ɗaya, kamar yadda ya faɗa a wani taron manema labarai na safiyar jiya Asabar, lokacin da ya koka ya ce lamarin ba shi da sauki, kana babu wani mahaluki da zai iya magance matsalolin Myanmar. Amma duk da haka, mambobin kungiyar ASEAN sun shawo kan wasu bambance-bambance da suke da shi a tsakaninsu da kuma samun goyon bayan mafi yawan abokan tattaunawarsu, ciki har da Amurka da Japan da Australia, inda suka fitar da sanarwar bayan taro mai shafuka 29 da ke kunshe da batutuwa da dama da suka sanya batun mulkin kama-karya na sojan Myanmar a ciki. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A ƙarshe, a jiya Asabar, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce bai kamata China ta sanya tattaunawa kan muhimman batutuwa da suka shafi duniya kamar matsalar sauyin yanayi a cikin hadari ba, bayan da Beijing ta ce ta yanke hulɗa da Washington akan batutuwan a zaman martani ga ziyarar da shugabar Majalisar Dokokin Amurka Nancy Pelosi ta kai a Taiwan. Blinken ya sanar da haka ne a wani taron manema labarai ta intanet da takwaransa na Philippines a Manila, bayan ya gana da sabon shugaban kasar Ferdinand Marcos Jr.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa. Kasuwa akai miki dole. Kasuwa akai miki dole. Kasuwa a kasar shirin. Yana
zaka ina kasuwar danyen kaya da ake kira Gamborum Market inda ake siya da sayarwa na danyen kaya da wasu ababen kayan marmari wanda yawancin yan kasuwa suka kuka gaban tsadan man gas da suka ce yana kawo musu tanai wajen harkokin kasuwancin su musamman ma yayin da kayan danye da kuma ababen marmari ya tashi goren zafi. Barin da ya soma da wannan malami da ya soma gabatar da kansa kamar haka.
Sunana Baban Altine wanda aka fi sani na da shi. Ni ne vice chairman na masu saida lemu na birnin Maiduguri da kewaye.
Ko za ka ga min yadda kason kuke a halin yanzu?
Eh, alhamdulillah yanzu wani lokaci ne wanda dama irin wannan lokacin yakan zuwa kaya yake dan wahala saboda yanayin can ba ruwa a can. Shi wannan lemu idan ana karancin ruwan sa ba a can Benue to nan za a dinga samun karancin lemu dole zai tsada. Shine dalilin da yasa yanzu ka zo nan ka gaba ba kaya.
Tun daga Benue kuke kawo wannan kaya nan. Kaman kuna fuskantar wasu kalubale a hanya haka nan?
Gaskiya yanzu dai mu ba mu da wani kalubale sai dai mu ce alhamdulillah. Kayan mu idan ya taso daga Benue zuwa nan babban matsalan da muke da shi ko yanzu tsadan kudin mota kuma gas shine ya kawo wannan matsala amma in bada shi ba wani matsala insha Allah. Alhamdulillah.
Ga wani malami a nan kuma mai saida irin wannan kaya. Ya suna malami da
Assalamu alaikum warahmatullahi. Sunana Malam Gambo Muhammad Saminu.
Kamar ya kaso yake gudana?
Alhamdulillah wannan lokaci ne da jama'a akasari suke bukatan kaya na marmari saboda haka wannan lokaci akan samu ƙarin neman wannan kaya a wannan lokaci. Jama'a suna bukatan sa sosai sai dai yana dan karanci yanzu sakamakon matsalolin tsadar mota da ake fama da shi. Farashi ya dan tattashi saboda haka na farashi ya kan dan canja akan da yanzu.
Ganin cewa kuna kan saro wannan kayan ne a waje haka kuma ku shigo da shi Maiduguri. Kaman kuna samun kayan nan da dama ne ko kuma ya ragu?
Alhamdulillah kamar yanzu kasancewan dan karancin ruwa da ake samu a can Benue din. Kayan ya dan ragu yawan sa da kuma tsadan mota kamar yanda na ga ma.
Daga jahar Benue kade kuke kawo ko akwai wata jaha daban?
Duk lemun da ka gani daga jahar Benue yake zuwa ba ka ko ina daga Benue ne yake kawo.
Okay to ga ɗaya daga cikin malamai da ke kawo wannan kaya na marmari ya suna malami
Abba Sale.
Mala Abba Sale ganin cewa na ganka wannan kasuwa kuma kuna da cikin masu hada-hada a wannan kasuwa ya sha'anin kasuwa yake yanzu?
Kasuwa dai abin da yadda suka abin da dai yanzu dai mu yake damunmu a cikin lamarin nan gaba daya sadan mai din nan ne da muna biya kaya kudin mota bai wuce 1700 ba yanzu kusan 950 ake biya kuma kaya ba a samu shi kamar yadda ake
sadan mai ya sa ya shafi wannan kayan naku
wannan kayan namu sosai ma
wajen kawo shi
an samu kusan karin kudin mota kusan 300
amma duk da haka kuna wannan kawo
muna kawowa duk da haka da mu kawo da mu sai mu samu wani abu jama'a al'umma ma su samu.
Sunana Muhammad Kakaru mai lemo PR dangane da wannan lemunan da muke samu kamar shekara 1-2 kuma na dan cin karo da jarabawa daga Allah malicin mu to alhali yanzu gaskiya muna bukatan addu'a a wajen duk wani al'umma dan adam na mu samu saukin al'amari idan aka samu ruwan saman nan lemo dai sauki nan ma dai sauki da sauka bayin Allah kowa da jidadin wannan lamari gashi mu wannan jaraba na baki mu na hawa gaskiya zo ya shafe mu zamu ga daukar mota 1450 tsadan ta 500 yanzu muna daukar mota 1950 miliyan daya amma sakani da Allah ba wai ana samun karin farashin a wajen mu da muke sayarwa ko masu sowa su kawo mu sayar musu ba laifin su bane ba kuma laifin ɗan mulbayro da yake zuwa kasa kayan shi bane abu ne da zo daga Allah.
Alhamdulillah ni na Alhaji Musa Babakar to kasuwa alhamdulillah sai dai abin da muke duba yanwa mu dinga tosa yanwa mu fanni kasance yanzu ya wuce haka domin abin da yasa kullum farashin na karuwa yake kuma karuwa farashin da ake duwa yanzu ba ma laifi talakawa bane akan farashin mota gas wannan abinda aka kara gas wannan dole kai zaka je ka siya ka wani a duniyan ka zaka zo da shi anan zaka sayarwa yanwanka talakawa abinda zaku neman ku ci amma in ka lissafa kayan da zaka siya tun a sauki ka zo akan farashin gas din ya haura kai da kanka zaka saka na gani zaka sayarwa dan wankan da na kasa da kai yaje ya yaje samu wani abu zaka tosa ya masa kai kuma tosa yanda zaka yin nan kai da can zaka dauki ma in ka lissafa wani abu a cikin lamarin ka naira 2-3 da zaka samu na cafaninka to wallahi kai inda zaka tsaya din ka zo ka sai da dan wanka. Dan wankan da zaka sai sadan da ya sai a wajen karshe ma na gaba da ji aka zai tsira sadan.
Sulana Gambo Ibrahim, Alhaji Gambo Ibrahim.
Alhaji Gambo Ibrahim, ganin cewa kuna wannan kasuwa da jama'a a nan kasuwan danyen kaya na Kwastam kenan. Kamar ya wannan kasuwa na kuke gudana?
To wannan kasuwa mun tsinci kanmu a yanayin tsadar rayuwa da yanayin kaya. Yanayin kayan nan yanzu ya zammana yana wahala, da yanayin kuma bacin wahalar shi kuma mai gas ya zo ya yi tsada. Ina muka tsinci halin gashi ma a yanayin tafiyan da muke mu kayan bamu da shi, tunda neman shi ya zama wahala, ya zama aiki da kudin ka ma kana nema ba za ka samu, kuma mun samu ma kawo shi ya zama wahala. Moto ya yi tsada, za ka dau moto $1,000,000 to $1,500,000 kudin kawo kaya kenan.
Da can kamar nan kuke kawo?
To da can muna daukan moto $500,000-$600,000 haka muke dau, tsadan shi kenan $600,000. Yanzu kuma ya zo ya juya ya koma $1,000,000.
Salamu alaikum, Abdullahi Ibrahim nake.
Ya sha din kasuwa yake?
Alhamdulillah mun samu canjin rayuwa duba da matsalan mai, mun samu ƙarin kuɗin mota da kuma can wurin sayowa ma mun samu canje-canje da dama. To kaga a yanzu ƙwallo ɗaya wannan grade 1 ɗin gashi har tana kaiwa $750, grade 2 ɗin tana kai $30-$35, grade 4 ɗin i3 tana kaiwa naira $250-$230, sai na ƙarshe grade 4 ɗin shine ba ya wuce $150-$170. Duba da yanayin da muka samu canji a kyawa, kuma wannan daga kyawa aka dauko ta, ka ganta yanzu wannan da ake saukewa an dau bara ana kawo mana ita $130-$140, he da muka ba da $250 kudin mota akan kudin dokon kawowa nan
din.
Kowane kwallo ɗaya nan ya sauka mana kusan naira $700 ba kadan, a shine zamu dan sa abu kadan mu ma dan mu samu abu da zamu sayi hatsin kishi.
To kamar akwai kalubale da kuka fuskanta a wannan kasuwancin nagu?
To kalubale din sai dai kawai shine na matsalan yanayin yanda muke samun sufuri ya yi tsada. Akan hanya sufuri ya yi tsada, za ka ga mota in ta taho banda kuɗin da ka ɗauko ta sai ka riƙe wani abu na expense saboda na kan hanya.
Sunana Alhaji Musa. Ina da magana, ni chairman ne na fatakin da suke kawowa kankana.
Kankana ko?
Duk wanda ke kawowa to amilo.
Ganin cewa kai ne shugaban masu kawo wannan kaya, sha'anin wannan kasuwa yake?
Sha'anin wannan kasuwa alhamdulillahi muna zaman ta lafiya, amma kalubale muke gano bana saboda canjin yanayin gas da yake wancin kaya ne muke kawowa shi a manyan mota. To da wannan motoci muna daukowa a Jigawa, muna kawowa a Gaidan, wani lokaci idan babu muna tsallakawa muna kawowa a Kebbi, muna kawowa a Kebbi state. To bara a cikin ikon Allah dai a Gaidan da abin da muke biyan babban mota suna kawo mana kaya na kan naira $180, wani lokaci $200. To bana da muka samu matsalan yanayin rayuwa na tsadan gas, muna daukowa naira $250-$270. In aka ce abu farko ne su direbobin su ma suka dauko suka buga lissafi suka ga ba samu wani abu ba, in sun sake da in za su koma sai ka kara kuɗi inda kana so su dauko. To yanzu dai farkon dai gashi dai muna dauka $270-$250. To amma ba mu san abin da Allah zai ba, muna fata dai ya kawo mana sauki. Allah ya kawo mana sauki kuma ya daure haka falillahi alhamdu. Amma kuma aka samu akasi zai iya karuwa idan ya zo nan wajen ya sauka, wani lokaci yana sauka mana ma yana kaiwa lambu wanda mu ma hannunmu 600, wani lokaci 620, to lambatu yana sauka mana 300-280. To idan muka zo muka zauna muka zuda mu da yaran mu din, da yawanci muna tarayya akan naira 50, wani lokaci in kayan ya zo da kalubale ko mota ya lalace a hanya, tunda abu ne wanda zaka je ka so zaka cire damage zaka cire wanda kwata mata ma ba zai shawo ba. To in ka zo ka buga din wani lokaci ma shi ma zai kai ka 650, to kai kuma zaka sai da shi akan naira 700. To dalilin da irin kalubalen da muke samu da yake wani abu ne danyen kaya ana dauko shi a daji, wani kuma za a fito da shi a kashi cikin gari. To idan aka mana shi cikin gari, wanda ya dauko a daji na zai sa a mota ne zai kawo, in ya kawo kai ma ka zaka saki sa shi a mota, tunanin cewa wannan abun ba anan muke saya ba kawowa muke. To wallahi yanzu alon kalubalen da muke fuskanta, muna sayan kayan nan a jere, muna saya a kwandiga, a gona ma muna zuwa muna saya $500-$550. A gona ma zaka je wajen gona ka shiga har gona ka saya naira $500-$550.
Muhammad Zangina.
To gashi kai mai saran wannan kankana ne ko? Kana saran kayan danye da takace kuma kana zuwa ka saida a waje. Ya sha'anin kasuwa yake?
To sha'anin kasuwa sai dai mu ce alhamdulillah yanayin yadda ta samu haka ake yin ta. Sakamakon shi kaya wani lokacin yakan zo muku a farashi mai sauki, wani lokacin kuma yakan hau farashin sa ya wuce yanda ake tunani sakamakon yanayin canjin yanayi da aka samu na al'amuran yau da kullum.
Ga wani malami na gaba kuma, ya sunan malami? Sunana Bashir Usman. Muhammad Shega, ganin cewa kana wannan kasuwa, kamar ya kasuwa yake?
Eh, kasuwa yanda bayan da kasuwa ba ta kamawa saboda balantana yanzu yanda kayayyakin nan idan aka ce kayayyaki tsada ma ba daga masu kaya bane saboda ga yanayin taki da ake siya, ake sayan taki a sayi magani dole kaya zai hau.
To ganin cewa ku masu saran wannan kayan yanda kuke sara yanzu ya soko ko kuma ya karu?
Eh, yanayin yanda mutum ya siyo kayansa a jeji zai zo idan ya samu da sauki zai sake kai maka samu da sauki, idan ya siyo tsada daga jeji shi ma haka zai siyar.
Wannan shiri na kasuwa akan miki dole kenan da sashin Harsan Murya Amurka ke shirya kowane mako ne. Haruna Daudu da gabatar da wannan shirin daga birnin Shehu. Mu huta lafiya sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi.
Masu sauraro, sannunmu da warhaka, sannunmu da sake saduwa a shirin nasiha na ranar Lahadi. Ina mai suna Reverend Sunday Kongo, ina aiki da Darikan Ekwa a sashin addu'a. Litafi mai sarki Shikeru ya ta Yohana sura 1 aya ta 7 ta tabbatar mana da cewa Yesu yana zuwa cikin gajimarai. Yesu zai zo tabbas, babu shakka, babu makawa, domin ya dauke mu zuwa cikin mulkinsa mu zauna tare da shi na har abada abadin. Allah sarki ne, babu kazanta a cikinsa, babu kuma wani abu mara tsafta, mara sarki da zai gaji rai na har abada tare da Allah a cikin mulkinsa. Domin haka mu zama da tsafta, mu zama da sarki, domin Allah sarki ne. Mu kuma zama masu kauna. Yesu ya ce idan kuna kaunata za ku yi biyayya da maganata. Mu zama masu kaunar Allah ta wajen biyayya da maganansa. Litafi mai sarki ya ba mu kaidodi da dokoki na abubuwan da ya kamata mu yi da abubuwan da bai kamata mu yi ba. Amma sai mu na masu bi, muna bukata mu kaunashi Allah ta wajen yin biyayya da maganansa da abin da yake so mu yi a cikin rayuwa. Idan Yesu ya zo zai dauki masu biyayya da shi da kuma maganansa ne. Abu na biyar shine mu zauna a kan shiri. Masu yin magana sun ce wanda ya bar shiri, shiri ta bar shi. Yesu zai zo a sa'an da bamu zata ba. Don haka muna bukata mu zauna a fadake, mu zauna a shirye, mu zauna da tunanin cewa Yesu yana zuwa. Kada kuma mu yadda wani abu ko da wasa ya hana mu tafiya tare da Yesu Almasihu. Domin lalle ne ranan mu masu bi za mu shiga da farin ciki, domin za mu tafi tare da Yesu, mu zauna tare da shi, mu yi mulki tare da shi na har abada abadin. Kada mu yadda zuwan Yesu Almasihu nan tuhume mu, mu zauna a fadake. Na gode da sauraro. Allah ya sa albarka.
Madalla. Yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai tattauna ne akan cutar GSB, wato eczema a turanci, wanda ke ɗaya daga cikin cutukan da ke addabar fata, da ke da saurin yaduwa, wanda kuma a wasu lokutan ke canza kalar fata. Shirin namu na yau ya leƙa muradi a jamhuriyar Niger, inda abokin aiki namun Sirsani ya jiyo mana daga bakin mutane game da abin da suka sani kan cutar GSB.
Sunana Hanifa, a unguwar Maradawa, dan Rimi, jamhuriyar Niger. Yanzu ana daukar shi ga sosan wanka, kuma yata ta yi shi, mai gida na ya yi shi. Maganin shi farar wuta, bakin mai wanda ba ya da gauraye, da man birki wanda ba ya da gauraye, da harwaci ana samun shi yanzu ga damana cikin gona. Wannan dai farar wuta ita ta yi magani. Insha mana Allahu. Shi dai ita diyata gababanta ta dauka ga sosan wanka ta dauke shi. Ana dauka shi ga soso, ciwon shi iji-iji ne, akwai mai sa jikin mutum ya yi dissa, akwai mai sa sai dai ta kwalewa jiki na okewa kamar kana mai, kuma akwai wanda za a hito maka baki yana maka kaikai. Kashi gida uku ne shi na sani. Dole da muka yi wannan insha mana Allahu mun samu magani ya warke.
Sunana Amina, unguwa Gawo ni fitar Hamaradi. Na san kaziga ne na hito mutane ga jiki ɗaya-ɗaya ga hosta ga wuya. Na ta tsayin kaziga baraiko. Ba ciwo yake maka ba, ga nan dai na bata ma fata jiki, sai dai ka nemi magani ka shawo. Akwai na Hausa, tunda dai ni maganin Hausa ya mani kwaro wuta, shi na shawa. Ina shawa shi ko ina shawa shi a hankali har ya bace. A ba a gadan shi. Amma dai ana daukar shi ga soso, ana dashin shi har ga sa riga amma an mike zigin kana yawan sa riga shi. To kana iya dauka. Kuma kana daukar shi ga susan wanka.
Sunana Barko Miniya na Karshe Bagala. Ni na san kasgi ki fuska aka ci ake cin shi. Wa kaji ba yadda aka ci an ci kuturu da ya ga mai kasgi yake daga can maka faru. Shi dai kasgi hitowa ke ga fuskan mutum daga gaban mutum yana hitowa gura-gura yana kaya kai zama mai yawa. Har ma an kayo wani ya yi wanka da sosan shi kai ma sai ka duke shi. Abin da ke kawo shi waɗansu ƙazam ta ci. Wani ba ya son wanka. Kuma kaji nake maka wani in ya ɗauki sosan wani ya yi wanka da shi daga nan yake hitowa. Sai sai ya hinna shi tambaran ba daga fuska. Daga gaban shi ko ina sai ya hinna shi tambaran ba.
Su ma masu maganin gargajiya na da masaniya akan cutukan da suka shafi fata ciki har da kasbi.
Hamza Ado wanda aka sani da washewa mai maganin gargajiya. Ana maradi to gaskiya dai wani ciwo ne wanda yake faruwa kamar yadda ka san da sauran cututtuka na faruwa haka bakatatan wanda shi ciwo ne wanda ba a cewa na gado kuma ba a cewa aljani ne amma kamar na iska yake kuma kamar na gado yake yana samuwa ne yanda kaga tandirmi na samuwa yana samuwa ne kamar yadda kaga ainihin kazuwa na samuwa yana samuwa ne kamar yadda kaga ainihin ketara na samuwa da sauran cututtuka wajen dubu ɗaya wanda na sani suna samuwa haka ba tare da hadari bane ya kawo su ko wani bugun mutum ko wani tuntube ko wani aksida na mota suna samuwa ne haka bakatatan kenan shi kyargi sai da mutum ya waye gari ya ganshi da kyargi amma akwai su ƴan mutane masu jawo shi kamar masu darzar jikinsu masu wanka hudu cikin wani da kuma da sosan wanka wanda bai dace a yi wanka da shi ba to yana jawo kyargi to kuma akwai wasu mutane muna a sanar da muka yi a gargajiyance waɗanda suke jawo kyargi ta hanyar shaye-shayen su sai sun koma jajaye har abin ya yi yawa har su koma masu kyargi yawan amfani da shahwa wasu mayuka yawan wani goge-gogen jiki na sai fari ya koma baki yawan wasu shahe-shahe na sai ja ya ƙara komawa jajjawar dai yana kawo ciwon gasgi yan da muke gane gasgi ne sai ka ga wurin yayi kamar yanda makero ke yi ga kai to amma ya ɗanhi makero faɗi kaɗan kuma yana tahe yana barin masara-masara jajjaje ga jikin mutum wanda da can an san mutum ba da wannan to ta wannan fanni an aka diba sai mu diba mu gani sai mu gano saboda yau da gobe da kawo mu dan adam da kuma karatun galgajiya da muke sai mu gane wannan ciwo ne na gasgi ya samu wannan bawan Allah wanda aka wuce
ya za a kamanta gasgi da sauran cututtuka na basa fata
ana kamanta gasgi da sauran cututtuka na basa fata daga mutum ya koma ga ya baki aka san shi amma yanzu ya koma wani jajjaja kama ka gan shi ya koma wani jajjaja masara-masara nan baki nan masara-masara nan baki na fata shi tana canza to daga nan ne ake ganiya kuma yana sakin wuri mai dan hadi to amma in yayi yawa kwarai to sai duka mutum ya koma ja a gargajiyance in mutum ya zo in kamar muna son mu dan bashi dan karamin taimako wanda zai je fara to akwai wani abu yana nan ana ce mai kwara wuta to sai mutum ya je ne shi sai ya gama da wasu ɗan abubuwa waɗanda duk dai wasu sun sani ka gane mahiyawa saboda shi ba da wai magani sai mutum ya je yana dan dama shi da wasu abubuwa haka yana shawa ga jiki to sai ya ga ya samu sauki ta hanyar wannan ice wanda ake ce mu kwara wuta
kana da wasu shawarwari ga waɗanda suka ji fatar su ta canza wani kamanni ta su je likita ko su nemi masu magani amma din su nemi magani sai aiki da shi
dama mutum ai hasashe baya magani sai wurin wanda suka san shi kenan ya kamata a ce duk in zaka yi wani abu kaka yi shi da kai kenan a je ainihin wurin masana tun daga gargajiya zuwa likita sai a nemi maganin gasgin nan ka a karga amfani da je nemi wannan magani dai yana wurin likitoci waɗanda suka san sirrin abin
Dr. Aminu Larabu masanin kiwon lafiya ne a asibitin Reference na jihar Maradi yayi ƙarin bayani kan cutar da kuma hanyoyin da za a bi don kaucewa cin karo da cutar da kuma hanyoyin magance ta
ni likita ne na bangaren cutukan na fata shine muke kula da su ina can garin Maradi wajen babban likitan sabon nan da ake cewa Hospital de Reference wajen fata da akwai cutuka da yawa amma yau da zan can da zamu yi wanda yake kula da abun nan da kasgi shine zamu muku bayani kadan bisan shi kasgi dai cuta ne da ke hito ma mutum a bisa fata ne yake hito ko ina bisa fatan da yana hitowa amma da yawanci yana hitowa bisa gaban mutum ko bayan shi na sama-sama kuma bisa hannuwa da bisa kahuwa nan a huska ma yana hitowa da yawa can ma a huska yana hitowa shi ne ake ce ma zuwan seborrheic kamar inda akwai wasu mutane kuna gani inda suna kamar maski-maski yana hito musu a jikin nasu. To wajajen nan ne suke hitowa da yawa. Kesgi dai ciwo ne da akwai kwayan cuta da yake bada wannan kesgi. Cikin kwayan cutan nan akwai da yawa, akwai wanda ke suna hito bisa fata, su suna kamar makero, kamar kora da kesgin nan dukan su kwayan cutan yin su kamar bangare guda ne suke, kamar ake ce fami guda ne, amma izira guda ne. Amma wanda kwayan cutan da ke bada kesgin nan a bangaren likita dai a farancance dai zan ce wanda ake ce ma shi ne Malassezia firfir, shi ne ke bada wanda ake ce ma kesgi.
Ta yaya ake ɗaukar wannan cuta ta kesgi?
To wannan cutan kesgi, kwayan cutan da ke bada kesgi ana ce mata Malassezia firfir, da yawanci kwayan cutan ne da suna bisa fata mu duka, amma akwai lokacin da suna koma su komo cuta a jikinmu, kamar wanda ke da wasu cutuka da ake ce ma cutan sukari, wannan da ake ce ma diabetes, da wanda ake ce ma sida. Wannan ba kullun ne ba yake, to ko wanda bai da sida yana hito a jikin shi. Tunda kwayan cutan wannan kamar bisa fatan mu, akwai wanda ake ce ma keratin, sune suke ci, sune ke constitute fatan mu, don sune wannan kwayan cutan suna ci. Shine yanda mutum na kama shi, da yawanci bisa fatan mu ne yake, amma in kuna wanka da soso guda kuna ya ku kama, in kuna serviette guda kuna ya kuma ku kama, ko in kuna dara ko rigunguna tawahi guda hakan ga, in kuna kwana wurin guda duka wannan kuna ya ku sama, amma yawanci ba ku ya ku sama mutane da haka nan.
Wani lokaci ake kamanta shi da kwatarta, masu karin magana na Hausa suke cewa kirji yana da alama da kwatarta.
Eh to yawanci mutane in sun ga cuta na fata kai sai su ce ma mutum kuturta ne yake yi kuwa, amma ba haka nan ne ba, tunda kesgi da yawanci bai kaikai, kuturta ma bai kaikai. Kenan in an ga mutum yana kaikai ka a ce mai wai kuturta ne ya same shi, don in kuturta ne kama mutum bai kaikai. To kayan mu kawo wajen maganin kesgi wannan, sai a gaya ma mutane yanda ne su ma da kansu in sun gane shi bisa fatan su za su gane kesgi ne. Da yawanci kesgi yana hitowa kamar tambo-tambo ne yake yi, tambo-tambo wannan in kun kama shi haka kamar kun jawo shi bisan shi za ku gani yana koma hori, amma yana yi salanta ne yake yi, kadan-kadan yana hito har ya game fatan ku duka, yana ya game fatan tu duka. To kesgi ba cuta ne ba da yake da wani bai hana mutum kwana, kuma ko ya ne ya hito jikinka ba wani abu ne zai maka ba, kawai dai bai da dadi wani bi in rana ure ka sai kana jin wani zazzahi bisa jikinka kamar yana kaikai kamar bai kaikai. Eto wannan in kana ji wannan kun ga su a jikinku sai ku tai wajen likita. Yawancin mutane a gida sai su tai su so wilafren shi ne suke shawo a jiki, ko su tai su so wani sufur haka su shawo a jiki, to sai su sa su gani bai koma baya. Amma likita akwai magungunan da in kun sa shi sai ku ga nan sati biyu sai ku ga ya duka ya kare. Akwai magungunan nan da yawa ana saida su a farmasi, kenan kun zo likita sai likita ya rubuta muku su. Akwai kwayoyi na sha, akwai kuma ƴan mace na shahawa.
Masu sauraron mu kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan makon. A madadin abokan aiki musamman Mansur Sani da ke marada a jamhuriyar Niger, ni Hawwa Umar da na gabatar nake cewa mu kasance lafiya.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com, ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu, inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashen hausa@voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, auni lafiya.